sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen gidajen rediyon amfani akan wato akan VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Alfahamed da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku ji cewa an dakatar da tattaunawar da ake yi domin samar da dokan yin burtali a jihohi za ku ji abinda dokar kasa ta ce wanda ke da alhakin hakan gwamnatin tarayya ko kuma ta jiha sai kuma mata lauyoyi a Najeriya da suka bayyana ra'ayoyinsu game da faduwar zabe da Hillary Clinton ta yi kana yau za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku ne game da samar da burtali shin kuna ganin ya dace a samar da shi ko kuwa a bar Fulani su rika yawon su suna kiwo to amma fa waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yayi tattaunawa mai tasiri kan batutuwa da dama tare da Donald Trump a lokacin da shugaban mai jiran gado ya kai ziyararsa ta farko zuwa fadar White House. A lokacin da yake magana da ofishinsa daga ofishinsa wato kenan a fadar Obama ya jaddada cewa babban gurin sa shine tabbatar da cewar an shirye mika mulki ga sabuwar gwamnati ba tare da wata tangarda ba. Trump ya ce yana fatan sake hulɗa da Obama nan gaba yana mai bayyana ganawar ta su zaman babbar karramawa a gare shi. Kafin wannan ganawar ta su fadar White House ta ce mika mulki daga gwamnati zuwa wata sabuwa cikin lumana babban ginshiki ne na demokradiyya wannan ƙasa. Mai ɗakin shugaba Obama Michelle ta gana da uwar gidan Trump Melania a gefe kan rayuwa cikin fadar ta White House. Fadar ta ce jami'an gwamnatin Obama za su yi bakin kokarinsu na tabbatar da cewa Trump da jami'an da zai naɗa a gwamnatinsa sun kama aiki ba ta tangarda ba a ranar farko. Har ila kuma Trump yana ganawa da shugaban majalisar wakilai Paul Ryan da shugaban masu rinjaye majalisar Dr. Mitch McConnell kan ajandar su ta majalisa. Jam'iyyar Republican ce take rike da dukkan majalisun dokokin na tarayya guda biyu.
A manyan birane da dama a faɗin Amurka ana gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin nasar da shugaban mai jiran gado Donald Trump ya samu a zaben da aka yi ranar Talata. Amurkawa, haifaffun ƙasashen waje da jinsunan da ba turawan zahiri ba da 'yan gudun hijira har ma da ƙungiyoyin 'yan luwaɗi suna daga cikin waɗanda suke zanga-zangar nuna rashin yarda da manufofin da Donald Trump ya yayata a lokacin yaƙin neman zaɓe. A siyasar Amurka ba a saba ganin irin wannan zanga-zanga ta nuna ƙin jinin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba. A bayan zanga-zangar da aka gudanar ta nuna ƙin jinin Trump jiya Laraba a New York, an shirya gudanar da zanga-zanga a birane masu yawa a jihohin 'yan Democrat da na Republican da ma jihohi da suka saba sauya alƙibla a lokutan zaɓe. Mutane fiye da 1,000 sun sanya hannu kan fitowa zanga-zanga da aka shirya ta hanyar amfani da Facebook a birnin Louisville ta jihar Kentucky, jihar da Trump ya fara lashewa a zaɓen ta ranar Talata. Jiya Laraba ɗin kuma dubban mutane sun yi zanga-zanga a biranen New York, Washington, Miami, Philadelphia da kuma Boston domin yin tur da nasarar da Trump ya samu. Wasu gungun jama'a sun taru a gidan da Trump yake shirin shiga, wato fadar White House a nan Washington. A dai nan kan titin Pennsylvania Avenue a sabon hotel na Trump da aka bude, masu zanga-zanga sun taru suna cewa ku faɗi da ƙarfi kuma a fili, muna marhabin da 'yan gudun hijira a nan. A can yankin yammacin Amurka kuma masu zanga-zanga a biranen Los Angeles da San Francisco a jihar California da birnin Portland a jihar Oregon da kuma Seattle a jihar Washington sun yi maci suka tara hanyoyi inda motoci suka wucewa suna nuna fusatarsu ta samun nasarar Trump. A yankin tsakiyar Amurka an gudanar da zanga-zanga a Chicago a jihar Illinois da tagwayen biranen Minneapolis, St. Paul a jihar Minnesota da Omaha da Nebraska da kuma birnin Kansas ɓangaren jihar Missouri har a jihar Texas ma wadda jiha ce ta 'yan Republican an gudanar zanga-zanga a wasu manyan biranen cikinta har da Dallas da Austin a babban birnin jihar. Babu dai wani rahoton tashin hankali a lokutan wannan zanga-zangar.
Labarin duniyar ake saurara daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa har-haren da take aunawa ta sama kan mayakan ƙungiyar Daesh a Iraki da Siriya sun kashe fararen hula 64 suka raunata wasu 8 cikin shekara guda da ta shige. Wannan sabon adadin da rundunar mayakan Amurka a yankin gabas ta tsakiya ta bayar ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun fara wannan yaki kan ƴan Daesh a watan Agustan 2014 zuwa 119 yayin da aka ji rauni ma wasu guda 37. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ƴan kallo sun ce adadin ya zarce haka nesa ba kusa ba. A watan Oktoba, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce har-har ta sama da sojojin ƙawancin da Amurka ke jagoranci suka kai sun hallaka fararen hula fiye da 300 a ƙasar Siriya kawai cikin shekaru biyu da suka shige. Alƙaluma na ma'aikatar tsaron Amurka sun nuna cewa jiragen saman yakin Amurka ne suka kai kashi 2-3 na dukkan har-har ta sama. Wannan sabon adadin mace-macen da rundunar sojan Amurka ta bada jiya Laraba bai hada da na wani hari ta sama wanda aka kai a cikin watan Yuli a birnin Manbij na ƙasar Siriya ba, inda mazauna gari da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ce an kashe fararen hula su fiye da 50.
Madalla labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun da batun abin da ya sa majalisar dattijai ta zakatar da muhawaran samar da burtali. Na tattauna da ɗaya daga cikin sanatocin da suka gabatar da wannan kuduri a majalisa, wato Santa Aliyu Wakili, wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Kuma na fara tambayan sa ne, ina hikimar dakatar da wannan tattaunawar tunda abu ne da yake dole a yi shi?
Kafin ala kulli yawmin in muna zama a majalisar nan, muna zama a kan Najeriya ne, duk da kowa ya fito daga mazaɓa daban ne. In ka duba duk abin da zai shafi ƙasan nan wanda zai kawo rauni da zamantakewan ƙasan nan da mutanen cikin ƙasan, ba za mu yarda da shi ba. In ka duba akwai dokoki guda uku wanda Rabi Kwankwaso yana mana jagora, ima na cikin wanda muka kawo guda ɗaya. Akwai Barnabas Gumade daga Benue ya kawo nashi, akwai Senator Utazi daga can Enugu ya kawo nashi. Musababin wannan abin shine tashin tashi da ake samu ko a jihar Bauchi, ko a jihar Kano, ko a jihar Zamfara, ko a jihar Enugu, ko a jihar Benue, ko a Ekiti, wanda ana ɗora shi akan makiyaya ne. Kuma in ka duba musababin ba wai su makiyaya Fulani bane, a'a, barayin shanu ne da sauransu haka, wanda suka addabi kowa ba da Fulatani ma da wanda ba Fulatani ba. Kuma mutane suna ganin cewa kamar in aka hana wannan Fulani yawo za a samu zaman lafiya da sauransu. Wasu suna ganin cewa a samu musu matsuguni na dindindin. Wasu suna ganin cewa kuma za a zo a keɓe wani wuri ne kafin ka shiga, ma sai kana da wani lasin, kana da wani takarda da sauransu haka. In ka duba a Ekiti sun yi wani doka kusan haka, kuma in ka duba mutane da yawa ba su amince da shi ba. So an daga wannan abin ne saboda ƙasar nan, saboda dukkanmu da muka kawo wannan doka, mu ƙara komawa mu ga ya za a mayar da dokan nan guda ɗaya yadda zai tafi daidai da tunanin da kowane ɗan Najeriya don samu tsaro.
To sai kuma da yake wannan batu ya shafi jiha da gwamnatin tarayya, wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hilkaya ya tattauna da wani lauya mai zaman kansa Bakar Madubo, jin shin wake da hakkin samar da wannan dokar, ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance.
Land Use Act, wato dokar da take controlling na filaye a Najeriya, yanzu duka dokar ta koma gargashin doka daya, Land Use Act, wanda kuma yadda aka raba abun, akwai filaye da suke gargashin mallakan gwamnatin tarayya, akwai kuma filaye wanda ake kira federal land, akwai kuma filaye wanda ke kan mallakar jihohi, wanda kuma akwai filaye wanda ke mallakar kananan hukumomi, wato a sashi na 21 da na 22 na dokar mallakan filaye na kasa, wato Land Use Act na 1978, wanda ya zama laws of the federation na 2004. To amma ba zai zama wai dole tilas bane ko sai gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya, amma kamata ya zama gwamnatin tarayya ce take da hurumin filaye wanda za a ba kaman burtulin shanu. Burtulin shanu ba su tsaya ga jiha daya ko karamar hukuma daya ba, sun ma yanke daga kasa zuwa kasa ma a nahiyoyin mu na kasashen Afrika. Don haka idan fili ya zamana ya shafi ko da gwamnatin tarayya tana, wato an yanka fili an bura burtulin shanu suka shafi wani fili fili na mallakar gwamnati jiha ko kuma karkashin ikon karamar hukuma gwamnatin tarayya dama tana da iko ta karbi waɗannan filaye bisa ga sashi na wannan doka da take cewa acquisition for public interest wato za a iya karban fili a maida shi don amfani ga jama'a gabaki daya ko amfani ga hukuma ta tarayya ko kuma hukuma ta mallakar tarayya dan haka ya kamata ya zama hurumi ne na gwamnatin tarayya domin ita dokar kanta doka ce ta karkashin gwamnatin tarayya ce ba karkashin gwamna jiha bane in an ce an maida maganar nan maganar jiha to ba za a cimma burin da ake so ba sai dai abinda ba za a rasa ba kila idan aka gama dokar ba aka tabbatar da ta zama dokar tarayya to kaga za ta shafi duk wata jiha ko ina don haka inda ta ratsa cikin wata jiha jiha kuma tana da wasu hurumi na lura da kamar monitoring na tafiye-tafiyen shanu suke shawagi a wannan wuri sabili da akwai abubuwan da yawa da ake lura game da kaura da shanu da makiyaya daga wani wuri zuwa wani wuri daga abin da ya shafi tsaro da kuma kiwon lafiya na tsaro da waɗanda suke fatan shanu daga wani wuri su koma wani wuri.
To madalla a can arewacin Najeriya ko wasu mata lauyoyi ne suka bayyana ra'ayoyinsu game da rashin zaɓar Hillary Clinton da ba a yi ba.
Ba ma dai ga 'yan siyasa su ma kungiyoyin mata na fa ganin akwai abin duba game da wannan sakamakon zaɓe na Amurka. Barisa Nariwele malama ce a kwalejin koyon aikin shari'a ta jihar Adamawa wanda mako bata dade da komawa gida daga Amurka ba ta ce fa ba su ji daɗi ba to amma ko ta yaba da kalaman Hillary Clinton jim kaɗan da faɗuwar ta zaben.
To ba mu ji daɗi ba yadda ta faɗi zaben nan amma abinda ta yi ya jagorance mu sosai ta bangaren siyasa. Na yi murna kuma da maganan da ta yi kuma ina so mata su sa hankali a wannan maganan. Ta ce bata fito zaben zaman shugaban kasar Amurka don kanta ba amma domin kasar Amurka gaba daya ya samu cigabawa. Saboda haka ina sa shawarce mata su cigaba a siyasa.
To ko me sauran mata yan fafutuka kuma ke cewa
Maira Salmanu a gaskiya wannan zaben ne karan kaina ban ji dadin sa ba. Ba wai don ita Clinton mace yar uwata ba amma dan saboda gudun irin halin da shi Trump ya nuna shine mutum ne mai gatse mai jiji da kai. To irin wannan shi ya tsorata mu domin saboda ma ƴan kasashen waje da ya fara cewa zai kore su a za a yi kaza zai yi kaza babu dadi a gaskiya ban ji dadin kuma ya muke fama da cewa mace ma ta shugabanci kasar nan ya gagara kuma ina ganin su mutanen America ma wani lokaci sai ce munafukai ne dan menene suke ce mana mu zabi mace mu yi kaza yau mace ta fito a gurin su sananniya wanda ta goge harkan gwamnatin kasan shi Trump bai taba aikin gwamnati ba sannan kuma suka kikirikire su zabe ta mu kuma su tsaya su ginda mana cewa lallai ile sai an zabi mace. To gaskiya abin ya mana ciwo kwarai da gaskiya amma ina fata mu Afrika mu gane mu tashi tsaye mu tsaya kan kafafun mu.
Sunana Zubainat Muhammad a gaskiya lokacin da naji ta sha kai har nayi zazzabi sai nace to ni kan maganar da ake cewa in kana da kudi ko da ba baka da hali na gari za a zabe kan nan to da gaske ne dan na san abokin takaranta yana da kudi masu dimbin yawa to a gaskiya ni ban ji dadi ba.
Rayuwar wasu mata kenan game da faduwar Hillary Clinton wanda yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin wainar da za a toya a sabar gwamnatin Amurka. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz a kuma shakata da wannan kafin ku fara kiran mu.
Sajjana ba hako dan hasam guri kaka shi mai gane da mam
sajjana ba hako dan
hasam gaba
guri kaka shi mai gane da mam
kai don mutu men da yake duniya ka koma hausa zuwa malda hausa ya san gamje magadin hasam
sajjana ba hako
Sajjana ba hako dan hasam godo sai da ta baban bashar
sajjana ba hako dan hasam wani ne da ka ji mai gare
ka kunji garido amadu gwamuron jiwa mai cika daji magadin hasam
sajjana ba hako dan hasam wani ne da ka ji mai gare
a a amadu dawa da kai biri ni mai horo ba hako dan hasam
sajjana ba hako dan hasam
gulle
da
ka ji mai gare da mu sajjana ba hako dan hasam godo sai da ta baban bashar
sajjana ba hako dan hasam gulle
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran harko daga jihar Zamfara. Wane ne daga Zamfara?
To alo ne daga nan Zamfara.
Eh to alo to menene ra'ayinka game da wannan batu? Ayi burtsali ko ko abu ka ayi?
Eh. Na'am.
Ayi wurin kiwon shanu ko ko abu Fulani su rika yawon suna kiwo?
Eh gaskiya mutane su dinga yawon nan suna kiwon shanu yana kawo matsaloli amma abin da muka fi so shine ni kaina ina ɗaya daga cikin masu goyon bayan a yi gurin kiwon shanu da ban saboda zai fi tsaro kuma za ma a fi kula da shanun da cututtukan da suke faruwa da su da kuma sace-sacen shanu zai yi wahala don mu nan Zamfar gaskiya muna fuskantar wannan matsaloli da yawa na kiwon shanu akan kiwon shanu to shi yasa muna goyon bayan wannan kurmi da ya fito na cewa a yi gurin kiwon shanu da ban.
To mun gode Allah sa mahukunta sun ji wannan ra'ayi naka. Sai kuma jihar Kaduna, waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin.
To Ibrahim, na hankalin kai karkata game da wannan?
Hankali na karkata ga yin wannan burtali abu ne mai matukar amfani. Domin kaga in aka ce za a yi burtalin nan, manomi ya san gurin da zai yi kiwo. Sannan kuma makiyayi ya san gurin da zai kiwo sannan kuma shi ma manomi ya san iya inda zai noma kuma kaga rashin wannan burtalin addishi yake kawo waɗannan hatsaniyan kaga manomi ya zo ya noman shi makiyayi ya zo wucewa watakila yana ganin cewa ai nan burtalin shi ne to wannan gaskiya ina ba da goyon baya 100% a yi burtali hakan zai ƙara taimakawa ga makiyaya da ma manoman gabaki ɗaya.
To mun gode Ibrahim, yanzu bari mu je jihar Yobe. Waye daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni ne Audu Hakimi Uban Bado daga Port Harcourt.
To Audu Hakimi, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu?
Ra'ayina na fi so a yi burtalin nan na saniyan nan.
Me yasa?
Saboda dalili na su ma Fulanin za su fi samun kariya. Saboda hare-haren da ake kai musu insha Allah zai sauki.
To mun gode amma ko kuma mutane wani gudunmawa ya kamata ku baya?
Gudunmawa ya kamata a rinka ba da shawarwari na gari saboda dalilinmu sun Fulani suna tafiya a dazuzzuka babu security ga gonaki in aka je aka shiga a zo a rinka samun hayaniya tsakanin masu gona da masu dabbobi. Ka zo na ɗan ba zai kawo mana abubuwan ci gaba a ƙasar nan ba.
To mun gode Malam Audu Hakimi. Mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu bari mu je jihar Kaduna. Waye kuma a Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Murtala kuma ina kiranku daga garin Rijasani a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shi ne cewa gaskiya na goyi bayan tsarin nan na iyaye da kakanni cewa dole ne a yi musu burtali fa. Saboda yanzu mutum ma ka killace shi abin da zai ce da mewa balle dabba sama da ɗaruruka garke-garke ba za a iya ciyar da su ba gaskiya ban yi tunanin cewa za a iya a ci kowane mai makiyayi za a iya cewa ya tsare dabbobin shi a ba shi abinci ba zai iya ba. Hanyoyinsu da aka tattare dole ne gwamnati ta bi duk a koruwan da suka shiga noma suke a musu akan burtali a kauda su a buɗe musayensu su tafi kiwonsu shekara zagayo su dawo gida su ƙara fita shi ne kawai zai kawo zaman lafiya a tashi lafiya.
To mun gode kwarai Malam Murtala da wannan ra'ayi naka. Murtala ya ce a bar Fulani su yi kiwonsu. Wane ne a jihar Yobe?
Bala.
To Bala.
Bala mai magani sabon garin Gashuwa.
To Bala. Me ne ra'ayinka game da wannan batu?
Wato a ra'ayina gaskiya ya kamata buntunan da aka ce za a fidda ya kamata a fidda. Kuma da Allah yana jiyawa Fulani kanta da Allah da tsoron Allah. Lokacin da ne yanzu da ake cikin faman wahala barta mu jihar Yobe Borno da Adamawa nan. Ya kamata ce su kula da mutanen da suke cikin haƙƙin su da suke cikin haƙƙin su akwai Allah fa.
To ina me ra'ayinka to? A bar su
ra'ayina shi
su ta yawo ko ku a tsare su wuri guda.
abinda burtalin su bi nasu kuma su kiyaye haƙƙin mutane shine ra'ayina.
To mun gode Malam Bala, yanzu bari mu je jihar Nasarawa. Waye daga jihar Nasarawa?
To alhamdulillah, Garba Sale likitan radio ne na garin Agwa Bundo mun jihar Nasarawa.
To Garba Sale, me ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ra'ayina kamar yadda dai duk sauran ƴan uwana suka bada ra'ayi shine ni ma ina goyon bayan a ce Bafulatani yana da inda zai bi ya je ya yi kiwo da inda zai bi ya je ya dawo. Shi kuma manomi yana da inda ya san cewa wannan wurin gonansa ne, ya san nan kuma hanyar na Bafulatani ne. To in aka yi haka lalle zai samar da ainihin kwanciyar hankali tsakanin manomi da makiyayi, kuma zai samar da tsaro ga su ma ainihin Fulani, domin an san wannan wuri Bafulatani yana bi. In gwamnati za ta ba da tsaro, kaga za ta ba da tsaro kenan a inda aka san suna nan. Amma yadda suke yawo barkatetin nan, to zai jawo hanyar ma da ƴan ta'adda za su same su a daji, tunda ba su da muhalli kenan misali. Amma suka samu muhalli, ba shakka ko da tsaron ma zai zamanto da sauki, tunda za a kawo tsaro a gurguje. Ina da ra'ayin cewa an samar ma Fulani wurin da za su yi kiwo, su ma manoma sun san inda za su yi noma.
Mun gode ƙwarai Malam Sale da wannan ra'ayi naka. Allah sa kuma hukunta sun ji wannan shawara taka. Har yanzu mun sake komawa Yobe ne dai. Waye a Yobe?
Alhaji Lawan Sani ne.
To Alhaji Lawan Sani, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shi ne abin da aka yi magana tun farko, ya kamata a duba a gani, ba wai burtalin ba, a duba a ga manoma menene abin da ya kamata gwamnati ta san tsarin da za ta yi, ga lokacin da ya kamata duk kowane mutum ya ebe amfanin gonarsa domin a bar su dan sarara tsakani.
To mun gode, mun gode, mun gode.
Kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
To mun gode Malam Lawal Sani. Yanzu bari mu je jihar Cross Rivers kuma. Waye daga jihar Cross Rivers?
Musa Muntu ne dan ukare mazaunin Cross.
To ina jin muryana cikin rediyonka. Ka kashe rediyonka don Allah.
Okay, to gaskiya ra'ayina shine a irin abin da ya rinka kama mana problem kenan a jihar Taraba akan irin rashin burtalin shanu. Saboda haka mun a matsayin na Najeriya kuma ɗan Taraba
mazauni Cross Rivers,
muna ba da shawarar yawwa ɗan ƙokari ne mazaunin Cross Rivers.
To
shawarar ne shi ne guda ɗaya, shi ne ya kamata gaskiya Fulani a ba su dama su musu burtali su samu wuri su rinna zama suna kiwo, saboda su ma tsaron zai fi zuwa kansu daidai.
To mun gode ƙwarai da wannan ra'ayi naka, kuma da shi ne muka zo ƙarshen kiran da za mu iya ɗauka. Sai gobe layukanmu ku sake kira. Mun gode. To yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Janet Rowe ya bayyana bacin ransa akan yadda kocin kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Conte yake bence dan wasan Najeriya Mikel Obi, wanda yanzu haka shine captain din Najeriya, bai bugawa kungiyarsa ta Chelsea wasa ba ko sau daya a gasanni a wannan kakar wasannin. A wani taron manema labarai a yau Alhamis domin shirye-shiryen wasan da Najeriya za ta buga da kasar Algeria a jibiya Sabar, Ro ya ce kocin na Chelsea na daukar wannan matakin ne akan Mikel Obi domin kawai ya bugawa kasarsa wasa a wasannin Olympics na Birnin Rio da suka gabata. Ro ya ce ba wani dalili na takurawa dan wasa don ya nuna kishi da kauna ga kasarsa kamar yadda Obi din yayi. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar Zambia ta soma binciken wasu manyan jami'ai biyu na hukumar kwallon kafar kasar bisa zargin almundahana da kudade. Mataimakin shugaban hukumar kwallon Richard Kazala da wani dan kwamiti Blackwell Swale sun kasa bada bahasin batan kudi har dala 15,000 da aka tara na tikitin shiga wasan da Najeriya ta doke kasar ta neman gurbin gasar cin kofin duniya a watan da ya gabata. Tuni daya da shugaban hukumar kwallon kafar kasar ya dakatar da jami'an biyu daga mukamansu. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF ta yi karin kudade da ake bayarwa kyauta ga waɗanda suka lashe gasa a dukkanin gasanninta. A karin da aka yi wanda zai soma aiki daga shekara ta 2020, zakarun gasar cin kofin nahiyar Afrika za su sami kyautar dala Amurka miliyan 4 a maimakon dala miliyan 1.5 da aka bayar a shekara ta 2015. Wanda ya lashe gasar zakarun nahiyar Afrika ko zai sami kyautar dala miliyan 2.5 a maimakon miliyan 1.5, yayin da zakarun gasar kofin Afrika ta mata su ma aka kara kyautar su daga dala 50 a wannan shekara zuwa dala 80 a shekara ta 2019. A Turai kuma kungiyar kwararrun ƴan wasa ta bayyana damuwa akan yadda mai horar da ƴan wasan Manchester United Jose Mourinho yake kakkausan suka ga ƴan wasan baya na kungiyar Chris Smalling da kuma Luke Shaw. Kungiyar ta kira ga Mourinho da ya rika mutunta ƴan wasan a maimakon mayar da lamarin wata matsala ta kashin kansa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai wannan sanarwa da ta fito daga gwamnatin Amurka. Ezzedine Abdulaziz Khalil, wanda aka fi sani da Yasin Al-Suri, wani babban mayakin kungiyar Al-Qaida ne da ke zaune a ƙasar Iran. Shine kuma karbi ragamar aikawa da kudade a sassan gabas tsakiya domin a dauki sabbin mayaka a yankin. Dan asalin ƙasar Siriya, Khalil daga kabilar Kurdawa ya fito. Yana da bakin gashi da kwayar ido mai launin ruwan ƙasa. Tun daga shekarar 2005 yake gudanar da ayyukansa bisa wata yarjejeniya da gwamnatin Iran a wani mataki na tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya. Da sa hannun Iran, Yasin Al-Suri shike daukan nauyin diban mayaka ga kungiyar Al-Qaida daga yankin tekun Fasha zuwa Pakistan da Afghanistan. Sannan yana taka rawar gani wajen yakuwar neman wa kungiyar Al-Qaida kudade, inda ya karbi kudade da dama daga masu ba da taimako a yankin Gulf, wannan ma da haɗin kan gwamnatin Iran. Akan aika da waɗannan kudade ne zuwa ga shugabannin Al-Qaida da ke Afghanistan da Iraki. Sannan ya kasance yana shiga tsakani wajen ganin an sauko mambobin Al-Qaida da ake tsare da su a gidan yarin Iran, inda akan fitar da su daga ƙasar zuwa Pakistan. Shirin nan na ba da tukwici da tabbatar da adalci na Amurka zai ba da ladan dala miliyan 10 ga duk wanda zai ba da bayanan da za su kai ga gane inda Yasin Al-Suri yake. Amurka ta ba da tabbacin cewa za ta binciki bayanan da za a gabatar mata, sannan za a ɓoye sirrin waɗanda suka ba da bayanan. Idan kuma har ta kama ma, Amurka za ta kare waɗanda suka ba da bayanan har ma su sauya musu wurin zama. Idan kuna da bayanai kan wannan mutum, sai ku tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da ku, da kuma aikawa da sako zuwa www.rewardsforjustice.net ko ku aika da sakon email zuwa rfj@state.gov. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
To malla, madalla, yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma nan kara takaice.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi tattaunawa mai tasiri kan batutuwa da dama tare da Donald Trump lokacin da shugaban mai jiran gado ya kai ziyararsa ta farko zuwa fadar White House. A manyan birane da dama a fadin Amurka ana gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin nasarar da shugaban mai jiran gado Donald Trump ya samu a zaben da aka yi ran Talata. Amurkawa, haifaffun ƙasashen waje da jinsunan da ba Turawa ba, da 'yan gudun hijira har ma da ƙungiyoyin 'yan luwaɗi suna daga cikin waɗanda suke zanga-zangar nuna rashin yarda da manufofin da shi Donald Trump ya yata lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. Mutane uku sun ji rauni yau Alhamis lokacin da wani abu ya tashi a gidan wani gwamna da ke yankin kudu maso gabashin Turkiya, cikinsu har da shi kansa gwamnan. Wannan lamari ya faru a garin Derik da ke lardin Mardin, kimanin kilomita 40 daga bakin iyakar ƙasar da Siriya. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin Turkiya sun ce 'yan tawayen ƙungiyar Kurdawa ta PKK ne suka cilla wata roka da ta yi wannan barna, kuma dakarun tsaro suna farauta waɗannan 'yan ta'adda.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na Jummai Ali, wato lafiya uwar jiki. Yanzu Amadu kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Alfahamed da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham da Aida waɗanda suka ba da umarni, da injiniyanmu ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai an jima ku.